This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 22, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku yau Alhamis 30 ga watan Juli na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Da ma sauraron abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, Aliyu ba mu kanu labarai.
To malaladan jami'an bincike na ƙasa da ƙasa na cin suna kokarin tantance wani fallin fuffukan jirgin sama da suka gani ko na wani jirgi ne da ya sarwance tun bara na ƙasar Malaysia. India ta rataye ɗaya daga cikin mutanen da suka kulla makarkashiyar kai harin bamamai tun shekaru kamar 10 wani abu da suka wuce a can India din. Sannan za mu ji abin da ya sa wata kotun Misira da ya kamata ta yanke hukunci a kan wasu 'yan talabijin na Al Jazeera ba ta yanke a yau ba.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin namu za ku cewa rundunar sojan Najeriya 17 da ke Maiduguri ta ceto mutane 30 daga hannun 'yan Boko Haram.
Yanayin da muka same su gaskiya yanayi ne mai ban tausayi, sun galabaita sosai.
Kana kuma idan muka tsallaka zuwa kasar Ghana za ku cewa likitoci a kasar sun tsunduma cikin yajin aiki, ko me yayi zafi?
Which is including emergencies, and then the following week we make sure that every single patient under our care.
Da farko dai za mu daina duba sababbin marasa lafiya da ke zuwa asibiti.
Shin wai menene fa'idar raba hukumar kula da albarkatun man fetur na Najeriya, wato NNPC?
Abu ne mai kyau da aka raba shi bangaren da zai kula da zuba jari daban, bangaren da zai kula da tace mai da waye da sauransu daban.
Kana za mu kawo muku shirin sai bango na Jummai Ali. Amma kuma muna ɗauke da sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Amma duk kafin nan sai kun cika kun labaran duniya.
Jami'ai bincike na ƙasa da ƙasa na can suna ƙoƙarin su tantance ko idan wani fallin fuffukan jirgin saman da aka tsinta a wani tsibiri na tekun Indiya mallaka Faransa wani sashe ne na jirgin saman nan na ƙasar Malaysia da ya sarwance ba gan shi ba tun watan Maris na shekarar da ta gabata ta 2014. Shi wannan fallin da aka ce da'irarsa ta kai misalin mita 2 a tsawo a jiya ne aka gano shi ya shi a bakin tekun tsibirin Reunion da ke kusa da Madagascar. Kamar kilomita 3,500 daga inda aka daina jin ɗurar jirgin ƙira Boeing 777. Sai dai jami'an ƙasa ta Faransa da ke duba fallon sun ce yanzu ba za a yanke hukunci da sauri haka akan ko fallon na wancan jirgin saman ba ne, to amma kuma idan daga ƙarshe aka zo aka gane haka ɗin ne, to wannan zai taimaka a tantance ainihin abin da ya samu shi jirgin wanda har yanzu ba a magan shi ba tun lokacin da ya sarwanta.
A halin yanzu kuma jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka ta harzuka kuma ranta ya ɓaci matuƙa da matakin da Rasha ta ɗauka na hawan kujerar naƙi a kan yadda da aka fi kotun musamman inda zai gurfanar da duk wanda aka samu da hannu cikin kakaɓowar jirgin saman ƙasar Malaysia da ya faɗi a ƙasar Ukraine shekara ɗaya da ta shige. Ita ma Rasha ta gabatar da nata ƙudurin na daban inda ta ce ta yadda a hukunta duk wanda ya janyo faɗuwar jirgin. Amma ta ce ba ta yadda da kafa wata kotu ta musamman ba akan wannan hatsarin. Wannan ya sa jakadiyar ta Amurka ta ce wannan matsayin ne ke sa wasu ke shakku game da rawar Rasha a cikin faduwar jirgin. Kasashe da dama da suka hada da Netherlands, Australia, Ukraine da Belgium duk sun goyi bayan kudirin kafa kotun na musamman wanda Malaysia ta raba a cikin majalisar.
To juma muna ba ku labaran nan daga Washington. Kasar Myanmar, wacce kuma ake kira da sunan Bama, ta sako fursunoni kusan 7,000 wanda suka hada da wasu 'yan kasar China su 155 wanda ta yanke hukuncin dimbin shekaru iri-iri a gidan yari a makon jiya bayan da ta ce ta samu su da laifin sarar mata itace ba tare da izini ba. Wanda mutanen na China suna cikin mutane mai 10-10 'yan kasashen ƙetaren da aka sako a ƙarƙashin shi wannan shirin na Ahuwa, kamar dai yadda kamfanin dillancin labaru Xinhua na kasar China ya ruwaito. Ma'aikatar watsa labaran Myanmar din ta ce za a sako dukkan waɗannan fursunonin su 6,966 a bisa hujjar ahuwa da kuma dan a fada ko kuma hada kawunan mutanen kasar. To sai dai ba tabbas na ko idan fursunonin sun hada da mutanen da aka tsare a bisa dalilai na siyasa.
Karshenta dai India ta sa an kashe Yakub Maimun saboda rawar da ya taka cikin harin bamabman da aka kai a birnin Mumbai a shekarar 1993 inda har mutane 257 suka rasa rayukansu. Da sanyin safiyar yau Alhamis ne aka rataye wannan mutumin mai shekaru 53 da haihuwa a cikin gidan kurkukun Nagpur. Sa'o'i kalilan bayan da kotun kolin India ta yi watsi da bukatar sa na neman a yi masa ahuwa. Maimun dai na daga cikin mutane 11 da aka yanke hukuncin kisa akan wannan harin da suka kai. Amma shi kadai ne aka zartar da hukuncin kisa akan sa zuwa yanzu nan. Sauran duk an canza hukuncin kisan nasu zuwa daurin rai da rai. Tun cikin shekarar 2007 kotuna suka sami Maimun da laifin kisa makarkashiya da kuma samar da kudade da aka yi amfani da su wajen kai harin farmaki na bamamai a kan ofishin Jaruka na Bombay da na kamfanin jiragen sama na Air India da hotel da kuma wani gidan cinema.
To a ƙarshe wata kotu ta Masar wacce ya kamata a ce yau Alhamis ta yanke hukunci a sabon shari'a da ake wasu 'yan jaridar kamfanin talabijin na Aljazeera su uku da ake zargi da goyon bayan kungiyar nan ta Ikhwanul Muslimin ko kuma Muslim Brotherhood ta dage wannan zaman da ya kamata a ce ta yi a yau. Kamfanin dillancin wato talabijin kai na Aljazeera din ya ce ya fusata matuƙa akan kudirin kotu na ta dage wannan zama da aka kira musamman domin a ji shari'ar Muhammad Fahmi ɗan ƙasar Canada da Bahir Muhammad ɗan ƙasar Masar ɗin da kuma Peter Grace ɗan ƙasar Australia. Ana sa ran sai makon gobe idan Allah ya kai mu za a sake wani sabon zama. Aljazeera dai tana nan kan bakanta na cewa dukkan waɗannan 'yan jaridun suna cikin halin gudanar da ayyukansu na halas ne lokacin da aka zo aka cafke su a watan Disamba 2013. Daga baya wata kotu ta zartar da hukunci a kansu inda ta yanke hukuncin daurin shekaru 7-7 a kan Grace da Fahmi, shi kuma Muhammad aka yanke mashi hukuncin daurin shekaru 10 a gidan wakafi. To sai dai kuma a watan Janairun da ya gabata wata kotu ta daban ta ɗaukaka ƙara ta ce sai an sake musu wannan shari'a domin lauyoyin da ke gabatar da ƙararrakin sun kasa kawo shaida da za ta nuna cewa 'yan jaridun nan sun ba da wani tallafi ko goyon baya ga ta ƙungiyar ta 'yan Muslim Brotherhood.
To madalla labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takun daga jihar Borno inda rundunar sojojin Najeriya 17 ta ceto wasu mutane 30 daga hannun 'yan Boko Haram. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya hira da Kanatukur Gusau kan wannan batu.
A ci gaba da aikin bincike da muke yi don tabbatar da cewa ba wani ɗan ta'adda da ya ɓuya ko kuma makamai da aka jibge a wannan gari ko kuma bamabamai, mun samu mutane a yankuna guda biyu da ke wannan ƙaramar hukuma wato Wuye da kuma Koyafe. A cikin waɗannan mutane da muka samu su 30 sun haɗa da yara 21 a cikinsu har da yaro ɗan kwanaki 6 da haihuwa. Akwai mata guda 7 cikinsu akwai guda 3 wanda masu shayarwa ne da kuma tsofaffi maza kamar guda 2. A halin yanzu suna hannunmu, muna ba su kulawa ta musamman saboda mafi yawan yaran da ke cikinsu mun same su da rauni kala-kala a jikinsu. Sannan a ci gaba da wannan bincike da muke a cikin wannan gari na Dikwa, mun kuma samu wani wuri da aka kebe na musamman a fadar mai martaba Shehun Dikwa. Ana koyar da sababbin shiga wannan aiki na ta'addanci, dabarun harba bindigogi ciki hadda yadda za a harbo jirgin sama. Ita wannan fadar a halin yanzu mai martaba baya amfani da ita tun lokacin da su waɗannan 'yan ta'adda suka shiga wannan gari. Sun lalata wannan fadar kuma akasarin kayan da ke ciki duka sun kwashe su.
To kamar wani hali ne kuka samu waɗannan mutanen a ciki?
Kamar yanayin da muka same su gaskiya yanayi ne mai ban tausayi. Sun galabaita sosai kuma duk jikinsu akwai rauni wanda ba mu iya tabbatar da menene ya faru, amma dai gaskiya suna cikin wani yanayi na neman taimako na gaugawa.
A wani gida na gano su ko kuwa waje ne haka ko kuma a fili?
Ino a cikin gida muka same su, a gidaje muka, kamar da na faɗa wurare biyu ne muka same su. A cikin gidaje ne muka same su.
Ƙauyuka ne ko kuma cikin garin Dikwa ne?
Ƙauyuka ne, Koyafe da kuma Wufe.
To ne kaje kamar waɗannan mata ne duka ko kuma akwai maza da kuka samu a cikin su?
Eh kamar yadda na faɗa akwai mata guda 7 ciki guda 3 ma suna shayar da yara sannan akwai maza da tije guda 2 sauran kuma 21 duka yara ne
to a cikin waɗannan mutanen kamar akwai da ku gano cewa akwai masu lafiya cikin su ko kuma kuna da tabbacin cewa waɗannan duk mutane ne masu kyau wanda kuka
to a halin yanzu dai muna bincike amma dai kaga duk akasarin su yara ne kusan daga shekara 7 ne zuwa ƙasa har akwai dan wata 6 akwai kuma dan kwana 6 ma da haihuwa
to kamar garkuwa ne akai da waɗannan mutanen ko kuwa sun kasa fita ne su bar ƙauyuka
eh to duk wannan bincike zai gabatar da wannan ko garkuwa ne suka yi da su ko sun hana su fita ne amma dai mun same su a wannan ƙauyuka kuma sun hana suna su ɗan boko haram din su suka rike su a wannan wuraren da suke
da alamun kaman cikin garin Diko babu jama'a kenan
eh cikin garin Diko kusan akasari duk mutanen garin sun fita
To Allah kyauta yanzu kun bar mu tsallaka zuwa kasar Ghana inda likitoci suka shiga yajin aiki ko me ya zafi ga baba ya ku makiri da karin bayani a cikin wannan rahoton
Likitocin sun yi korafin cewa shekaru da dama kenan suna aiki babu wata takarda da ke bayyana tsarin kyautata rayuwarsu bacin saukin kuɗin dakin ajiyar gawa na mako 2 da ake sawwakewa danginsu idan sun koma ga Allah amma kuwa idan suna ciwo ko iyalansu ke ciwo su ne fa ke ɗaukar nauyin bashin jinyan kansu da kuma na iyalan nasu sun ce don haka dole ne a kawo ƙarshen wannan al'amari a daidai wannan lokacin da ƙungiyar likitocin da ta sanar da yajin aiki na gama gari babban sakataren ƙungiyar Frank Sribo ya yi bayanin yadda suka shirya yajin aikin kamar haka
that will last us for a week if by the end of that week nothing has happened we will move into the second gear which is including emergencies and then the following week we make sure that every single patient under our care
da farko dai zamu daina duban sababbin marasa lafiya da ke zuwa asibiti ne idan har bayan mako daya babu wani bayani to zamu dauki mataki na 2 inda zamu daina duban masu neman kulawan gaggawa idan nan kuma bayan mako daya babu wani abin da ya faru to zamu sallame duk marasa lafiya da ke hannunmu to sai mu aje aiki murabus baki daya da yake ci gaba da bayani Dr. Sribo ya ce sai dai kofar su bude take su koma kan teburin tattaunawa
we are here we are there anytime they invite us I'm sure the road map a photo was set up for us to negotiate
yace a shirye muke idan an neme mu mu tattauna saboda abubuwa da yake muka tsara na yajin aikin zai iya ba mu daban komawa akan teburin tattaunawar likitocin sun lissafo irin kashedi da suka baiwa gwamnati tun daga ranar 10 ga watan Nuwamban bara ne kimanin likitoci 2000 ne suka baiwa gwamnati kashedi tare da bata wa'adi kafin watan Yuni wannan shekara idan bata duba bukatunsu ta biya musu ba ko shakka babu gwamnatin za ta huskaci fushin su kazalika ranar 30 ga watan Maris na wannan shekaran kungiyar likitoci ta gane da tayi barazanar yin gagarumin yajin aiki na lokaci idan gwamnati bata magance mata matsalolin albashin mambobinta da kudin pension su a babban taron da likitocin suka yi na kasar baki daya ranar 29 ga watan Yuni ne likitocin suka yanke shawara cewa za su yi murabus kwansu da kwarkwatan su daga aikin likitancin idan gwamnati ta gaza magance matsalolinsu a ranar 21 ga wannan watan Yuli ne kungiyar likitocin ta ba mambobinta kashedi cewa za ta tilasta kowa ya yi murabus daga aikin sa a nasa bangare kuwa ministan ma'aikata da harkokin kwadago Haruna Idrisu ya tabbatar da tun cewa likitocin da za su koma bakin aikin su
I'm optimistic that negotiations will progress into the second and
yace da imani tattaunawa za ta ci gaba a huska ta 2 har a kamo bakin zarin
we have given in to some of their requests some of it we have to do further finance
yace mu amince da wasu bukatunsu amma wasu kuma akwai bukatar mu yi nazari akan su sai dai yace bisa ka'idar aikin nasu dole ne fa su cece rayuwa al'umma a halin yanzu dai likitocin suna kan bakan su har sai gwamnati ta musu abin da suke so baba ya ko makiri sashin Hausa na murya America Accra Ghana
to madallah yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta raba kamfanin NNPC wato kamfanin samar da albarkatun man fetur na kasa gida 2 na tattauna da Dr. Nazifi Abdullahi kan wannan batu shin daktar wai ina fa'idan raba wannan kamfani ne
sai tun kusan shekara 25 ko 30 masana suke ta kira cewa lalle NNPC inda take ya kamata a ce an raba ta domin idan kai kwatanci da NNPC idan ka kwatanta ta da waɗansu kamfanonuwan mai kamar irin na Malaysia Petronas da kuma na Brazil Petrobras wannan za ga cewa kuɗin da suke da su da jarin da suke da shi da dukiyar da suka mallaka da yanda suke tasiri da harkoki ya ninka ne da 10 ko 20 ya danganta da yanda ka dauki wato alƙalaman na wato wato ma'adi jari da suka mallaka da kuma kudaden da suke rufi. Idan zaka je tana yan shekarun baya da suka wuce, har fa an fara shiga yarjejeniya tsakanin Najeriya da Brazil, wannan shi Petrobas din yazo yayi yeman ko an kuma ka duba waɗansu kasashe a Afirka da masu tasowa da Latin America, tuni wannan kamfanin yayi nisa wajen jewa waɗansu kasashe ba wai kawai Brazil ba, yana hakomai, yana zuba jarinsa, yana samun kuɗi. To Allah ya bamu masana masu kishin ƙasa, amma saboda ba su da iko a madafan tattalin arziki, shi yasa NNPC ta zauna sai a gida ba ta iya tasirin komai. To a gidan ma saboda cin hanci da rashawa da rashin son ƙasar nan, ya zama cewa abin da suke samu na gidan ma an rugura shi Allah lata. Saboda haka wannan abu ne mai kyau da aka raba shi ɓangaren da zai kula da zuba jari daban, ɓangaren da zai kula da tace mai da waye da sauransu daban. To da wannan ɓangaren da zai zuba jari, kamata a ce yau Najeriya inda take tana da tattalin arziki da yafi kowanne ƙarfi a Afirka, kamata ya a ce NNPC yana Niger, yana Chadi, yana Kamaru, yana kusan duk wani ƙasa ta Afirka ta yamma inda suka samu mai, ya zama cewa ba wai kawai za mu haƙa mai mu sayar ba, a'a za mu zuba jari wajen haƙo mai a waɗansu ƙasashe inda kuɗin da muke samu da kuma arzikin man namu, kaga an yi amfani da shi, an zuba jari da shi, zai samar da kuɗaɗe ninkin ba ninkin fiye da kawai a ɗauki ƙanyen mai daga Najeriya a je a siyar wata ƙasa ta karɓa ta je ta siyar ta cinye ribata mu kuma ta bamu ladan gari.
To Dr. Nazifi Abdullahi kenan na Jami'ar Abuja sashen Tsimi da Tanadi, akan wannan mutum ne muke so an jima ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku, shin sai da wannan kamfanin ne koko a bashiraka? Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC, yanzu kuma agogo ya ce karfe 11:16. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Senata Kabiru Marafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A saboda haka mai tambaya, bismillah.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Suna na Aminu Alhaji Kawo Doya, lafiya jihar Nasarawa, wanda aka fi sani da Aminu mai Alayyahu kasuwar Maraba.
To
ina yi mada dafa ko barka da zuwa. Shirin da ne da ke cewa a sababbin ɗan majalisu wanda aka zaɓa wai an ce ba za a ba su mukamai ba saboda rashin ƙwarewarsu. Shine ke tambayar minista me ya gaya suke wannan maganar. Sai kuma maganar da aka ce za su zauna na rage kuɗaɗen albashi na 'yan siyasa, kuma an ce kansu bai haɗu ba a kan wannan zaman, menene gaskiya wannan magana? Ya tambaya ta ce mai magana Aminu mai Alayyahu kasuwar Maraba.
To gyara a cikin magana ta farko, na farko dai wannan doka dai ba zan fara da cewa ni dai ba ni na yi ta ba, kuma ba lokacin mu an ka yi ta, mun zo mun same ta, amma kuma akwai hikima da yin ta. Kuma ba mukamai ne aka ce ba a ba su ba gaba ɗaya, mukaman majalisa suna nan da yawa iri daban-daban. Mukaman da aka ce ba a yadda su yi ba shine shugabancin majalisa. Majalisa tana da shugabanni guda goma, akwai masu gudanar da shugabancin ta guda biyu, su ne shugaba da mataimaki, wannan su ne suke gabatar da shugabanci na kowa da kowa. Sannan akwai kowace jam'iyya tana da shugabanni guda hudu, da shugaba jam'iyya mai rinjaye da marasa rinjaye. To waɗannan mukamai su ne aka ce sabo ba za a ba shi ba, kuma dalili wanda a sabo bai san yadda majalisa take tafiya ba. So ina gana akwai hikima wajen yin shi, amma dai ko babu hikima ni dai Kabiru ba ni na yi ba, ni ma na zo na samu kuma na yi biyayya na yi ɗa'a a kan wannan doka da na zo na samu, ban kalubalance ta ba don koda na yi ba ni iyawa. Wannan shi ne abin nan. Sai maganan kwamiti da kace an kawa, unfortunately ba na cikin wannan kwamiti, so ban san ba ko sun samu taraka tsakaninsu ko ba su samu ba. Amma yanda majalisa take tafiya yanzu, an kafa wannan kwamiti, za su je su yi aiki a madadin majalisa, in suka gama za su kawo wa majalisa ta gani. To sai lokacin da suka kawo ne, ni Kabiru zan iya sanin me sun kai, don yanzu ba na cikin wannan kwamiti.
To mutum na gaba, bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alaikum salam. Ne yawaya ina yi babban bako Senata Kabiru Marafa sun da zuwa, ne magana Habibu Isa wadda aka fi sani da da rediyo sai dole dan jihar Borno mazannin babbar fada gwamnatin tarayya Najeriya Abuja. Tambaya ta ta farko mu dai babban sanata muna bayani ne a mun yi zabe wannan karo akan bayanin canji-canji. Ni kuma na gana wa yanayin kaman ma ban ga taso ya zani ba abin da ake a wancan gwamnatin sai na ga shi yake a wancan gwamnatin. To yaushe ne za mu samu wannan canjin alal haƙiƙa musamman samu canjin a zahirance ba a baki ba? Tambaya ta ta farko. Tambaya ta biyu kuma shine kuma game da wannan tashin hankali da kuka yi a majalisa. Wai ku a matsayin ku na masu dokoki kuma a majalisa ku wannan ba laifi bane gare ku ko ba laifi bane ga kundin tsarin mulkin Najeriya ko kuma ba abun kunya bane a gare ku game da ku masu bawatawa na Najeriya gaba daya? Tambaya ta ta biyu. Tambaya ta ta uku kuma
okay to insha
Allah. Tambaya ta ta uku kuma shine wannan bayani wato akan lamuran mukamman majalisa. Wai ita jam'iyya tana da gurmin da miga ga wanda take bukata a zaba ko kuma ku ne ku yi gaban kanku ku zabi abin da ranku yake so? Ina bayani, ina amsa ga kankanin wannan tambaya duk da nayi? Tambayoyi guda uku shine nake da su guda ran.
Ne magana ina godiya ta farko da hadari su dole gwamnati ba kuma bana cike ita gwamnati kamar yadda tsarin mulkin Najeriya ya sanar da ita gwamnati guda ce amma tana da rassa guda uku. Ni ina cikin reshen ta na wanda ya shahi majalisa. Duk tambayar da za ka yi wanda ya shahi majalisa za ka yi ma. Wanda ya shahi gwamnati sai ka shahi, sai ka tambayi kuma wanda sun ka shahi ita gwamnati wato gudanarwa. Wanda kuma shahi shari'a don su ne abin nan na gwamnati. Ni dai a wajena ina ganin kulliya ba a yi an samu canjin da ake magana. Domin canji shi ne ya kawo yanzu a ƙalubalen ta waɗannan abu domin a sama ba a talaka mahita. Inda ba a canjin da za mu iya rufe kanmu duka cikin ɗaki mu kashe mu raba wani ba zai ji ba za ka yi kuma na sauki. Amma saboda wannan canji da ganin cewa irin wahalar da mutane sun kashe shi samun ka ya tsaye manka ce a bi doka babu duk wanda ka ji ya zo da fara shi a cikin maganar nan to wani abu ne ya yi daban. Sai tambayan ka ta biyu ka yi magana akan
canjin nan da suke nema ko za su gani?
Ya yi maganan canji da za a nema shi ne nake gaya maka. Ni dai a gani na canjin nan da kuke nema ko riga kun samu? Domin wannan canjin na ganin cewa kun same shi shekaru duwa ga takaddama da kaga ana yi. Idan da wasunmu suna ganin shi shugaban ƙasa Buhari ba da gaske kai ba canjin zai kawo wa ba, za mu ta da hakarkarar mu mu tsaya mu sai an bi doka a cikin majalisa ba za mu haka nan ba. To na abubuwa guda biyu, na farko mun san za a iya murkushe mu, na biyu ko da mun yi za mu iya jijjin ciwo da sauransu, kuma shi wanda a saman ba abin ba ba amfani zai yi da shi ba domin ya kai matalakawa. To amma yanzu mun yarda da cewa duk rigimar da mun kai to insha Allah haƙanmu za ta cimma ruwa, domin shi shugaban ƙasa idan ya samu majalisa wadda za ta taya shi aiki yadda ya kamata to mun tabbatar da talakan Najeriya zai dara. Wannan shi yasa muke yi abubuwan da muke yi. Sai tambaya ka ta uku inda kake abin da ake yi ko abin kunya ne ko ba abin kunya ba? To ni ina tabbata maka ba abin kunya bane ba. Dalilai na guda biyu ne. Na farko shine su kansu waɗanda sun ka gadan mana da wata demokaradiyyar Turawa suna yin rigima a cikin majalisa har a yi jina-jina cikinta. Don haka nan inda abin kunya ne da su da sun ka karkaro ta da basi ba. Sai abu na biyu, wani ya tambaye ni kana yin kai faɗa yanzu faɗa na biyu kenan cikin majalisa, ni ce wallahi zan iya faɗa so goma ne a rana guda. In dai akan gaskiya ne kuma da akan abinda ya shahi jama'a ta na gaza a cuci, abinda nake fata Allah ya tsare ni daga yashi kuma duk masoyina ya tana addu'a shine a same ni ina faɗa akan rashin gaskiya kuma akan wani abu wanda ni Kabiru zai kara kawai son zuciya ta ne. To ina roƙon Allah ya tsare ni da faɗa akan shi. Amma ina tabbata maka a cikin majalisa abinda ya shahe ni ya shahi jama'a ta da sun ka zaɓe ni ya shahi mutanen Najeriya ina iya faɗa so goma a rana ɗaya. Yawa kuma wannan faɗa ba ina yin shi ba ne wai domin wani abu na hawa. Duk wanda mun kai shi kanshi wanda mun kai haɗan da shi akan wannan da safe da na shigo cikin majalisa na je na same shi na ba shi hannu mun gaisa. Domin mun yi faɗa ne akan wani abu da ya faɗi wanda ba ya da shi ba. haka nan fada a majalisa dai a takaice ina son ga maka ba abun kunya bane ba ba kuma wani abu ne ba na abun haɗi ba shi bane ba ana iya fada cikin majalisa so 100 a rana muddin a don al'umma za a yi fada
to bari mu tambaye karbi tambaya
ba matsala hajiya jimi
kuna ji na
eh mun ina jin ki hajiya
to ka ba mutum na ƙarshe ya tambaya ko
to gashi na ai suna na Sadiq Hassan
to
yake garin rawa Borno wanda yake zo da karamin hukumar biyu local government tambaya na da nake da shi ma honorable tambayan ba zan masa shine da Allah yaushe ne za su yi kokari su duba akan institution saboda akwai matasa wanda su yi karatu amma ba sa samun dama ya kamata majalisa ta yi wani abu akai
senata ka fahimci tambayar ta shi ko sake yi
eh to yadin faɗi da hin fahimta da kyau
eh nace batun matasa batun karatun matasa ƴaƴan talakawa suna nan a ƙasa wanda
sun samu na fahimta ka na fahimta
ba su da isasshen kuɗi
to wannan dai matsala ce wadda ta shahi
tambaya na biyu kuma shine
senata yana da wata tambayar kuma
yawa nace tambaya na biyu shine kuma akan batun hanyoyi ya kamata federal government ta yi abubuwa da yawa ba wai rikici a majalisa shine ba
kash Malam Sadiq Hassan gashi kai tambaya amma kuma lokaci ya karato saboda haka sai makon gobe idan Allah ya kai mu senator Kabiru Marafa zai baka ansa a halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a kasance cikin koshin lafiya da wadata.
Tomadla, yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
To bari mu fara da sakon Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba daga jihar Kebbin Najeriya, wanda yace assalamu alaikum VOA da fatan dukkanin ma'aikatan ku suna cikin koshin lafiya. Allah ya sa ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ƙasar Kamaru isa kulliya ta biya kuɗin sabulu. Da fatan Allah ya kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da ke damun ƙasashen namu musamman ma Najeriya. VOA Hausa inji a World England Geographer kamar yadda ya rubuta. Ku bani dama na miƙa saƙon ta'aziyya ta ga al'ummar jihar Oshun bisa rasuwar Sarkin Ife Oni of Ife. Shi ko ba da masu Aliyu Rijiyar Lemu Kano cewa yi. Ya Allah ka sa ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a ƙasar Kamaru ta zama alheri ga ƙasashen biyu musamman ma akan harkar tsaro da ta'addabi ƙasashen biyu. Hakika ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari ya kai a ƙasar Kamaru domin tattaunawa bisa ga hanyar da ƙasashen biyu za su bi wajen lalubo hanyar da za a bi a daƙile ƴan ƙungiyar Boko Haram.
Tomar da kafin mu karkare ga labarai wannan karon amma a takaice.
Jami'ai na can suna ta bincike na gano ko kuma tantance ko idan wani falle na fuffukan jirgin saman da aka gano a wani tsibiri da ke kusa da tekun Indiya mallaka Faransa wani sashe ne na jirgin saman kasar Malaysia nan da ya salwanta ba a ganshi ba lokacin da ya ɓace a cikin watan Maris na shekarar da ta gabata ta 2014. Shi dai fallen da aka ce da'irarsa ta kai misalin mita 2 a tsawo jiya aka gano shi yashe a bakin tekun tsibirin Reunion da ke kusa da Madagascar kamar kilomita 3,500 daga inda aka daina jin dular shi wannan jirgin wanda kira Boeing 777 ne. A yanzu kuma jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka tana fushi da Rasha kuma ranta ya ɓaci ainihin akan matakin da Rasha ta ɗauka na hana aka fito kotun musamman.
To madallah da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya iyalan Alhaji Bala Koifa na birnin Kebbi a Najeriya farin cikin ɗaurin auren ɗayansu Aisha Bala Koifa da Mu'azzam Mansur wanda za a yi a gidan Sarkin Koifa Jibi a sabon ɗaya ga watan Agusta da ƙarfe 12:30 na rana idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Aliyu Mustapha Sakkwato da ya taimaka mana wajen gabatar da wannan shirin da Julie Gresham da ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Skip ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da kasancewa da sauran sashen Hausa na muryar Amurka domin jin shirin yau da gobe sai an ji.